EFCC bata musanta cewa wasu tsoffin gwamnoni da dama a Najeriya waɗanda za ta yi awon gaba da su ba. Kakakin hukumar Wilson Ouedraogo na nuna ba zai bayyana sunaye ko asirin aikin hukumar ba, amma ya nana ta san ba wai suna gayyata ko kama waɗanda suke tuhuma da almundana don su burge shugaba Buhari ba ne. Ya bar shugaban hukumar na yanzu Ibrahim Lamurde bisa mukaminsa.
Wace gwamnatin kake magana? Gwamnatin Buhari? San ba haka ba ne. Mu dai muna aiki ne bisa ƙa'idar da doka ta shimfiɗa.
Na bincika masokin helikwatar hukumar inda zuwa farkon makon nan tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako da ɗansa Sanata Abdulaziz ke ci gaba da zama a tsare duk da samun beli daga alkali ES Chiku na babbar kotun tarayya kan yarjejeniyar beli naira miliyan 350. Sanata Abdulaziz dai na ganin sun shiga samun tsangwama ne ba wai don batun tuhumar almundana ta naira biliyan 40 ba, amma tun lokacin da mahaifinsu ya rubuta wasiƙar zargin tsohuwar gwamnatin Jonathan da halin koyin kula kan Boko Haram.
Gaskiya abu shi ne a bi dokan ƙasa, mun ga abu daban-daban a cikin wannan tafiyar tun tsakanin shekara da ta wuce har zuwa yau. Daga lokacin da dai muka fara maganan cewa ka babayo mongrum musamman ya fara magana kawo canji a ƙasar nan, to lokacin daga wannan lokacin har yau ba mu sami kwanciyar hankali ba. Kuma a kowane lokaci da zamu ta dan fara sai a tura mutanen EFCC su zo su nemi da za su wulakanta mu da mu da zuriyarmu karakar da kuma duk wanda suke da tunani irin na baba mai mangoro.
Arista Modibo Bakari na daga lauyoyin sun yakun da ke ganin za su dau mataki kan hukumar EFCC.
Kowane irin zama da ka kara yi a bayan wannan to ya zama an taka doka. Yanzu kamar wannan a dauka EFCC ne suka ajiye su. To duk wata zaman da suka kara zama a nan akan karya umurnin kotu suke. Idan hukuma ta taka doka to kana da inci a matsayinka na wanda aka take maka haƙinka akan karya doka, sai ka gurfanar da wannan hukuma a gaban kotu abinda ake kira contempt proceeding for disobedience to court order. Kotun tarayya ne na Abuja suka ba da wannan umurnin, kuma kotun ne zamu koma zamu je mu shigar da ƙara. Muna so a gurfanar da jami'an hukuma wanda suke da wannan hurumi su yi bi umurnin kotu sai suka yi karan tsaye.
Shari'un da ake ci gaba da su a nan Abuja sun hada da na tsohon gwamnan Imo Ikedi Ohakim da tsohon shugaban ma'aikata Oronsaye kan tuhumar lamushi naira miliyan 200 da miliyan 900 na fansho. Nasiru Adamu Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.